الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 15 ga watan Sha'aban shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 5 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahimahullah. Na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Kamar misali ne,
mutum ya zo masallaci bai tarbo ba sallah ta jama'u, imam ya salace, da ya samu wanda yake cikowa sallah yana iya kashi.
Wai tambayar ɗan uwa, shin koyi da masbuki na halatta ko baya halatta? To, a malikiyance baya halatta koyi da masbuki. Wa ake nihi da masbuk? Ma'ana wanda aka rigaye shi da wani bangare na sallah ya tashi yana ciko iya abin da ya rage masa. A malikiyance ba a koyi da shi, amma babu wani dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana yin koyi da masbuki. Balma hadisai ke akwai waɗanda suke tabbatar da al-masbuk, wato za a iya yin koyi da shi. An gane ku? Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare na sallar shi kadai ya aika Jabir ibn Abdullah domin ya biya masa wata bukatarsa, Jabir yaje ya gama wannan bukata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya dawo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah. Jabir ya koma damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara ya bi shi. Ana gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Jabir ya ce, idan mayafinka mai fadi ne, manzon Allah ya ce, ka daura a tsabanka, sannan ka janyo harshen, ka saba harshen ka daura a wuyanka. Idan kwa mayafin naka zanan naka wato ba mai fadi bane, manzon Allah ya ce, ka daura a tsabanka ka rufe al'aurarka. Manzo Allah bai ce masa ba da yau karka saki bi na in kaga ina sallah. An gane ko? Tabbatar da shi yayi akan wannan abin da. Haka Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, shi ma hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallarsa a cikin dare ya zo ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama Fatiha sai ya kamo suratul Baqara, sai da ya kai karshen ta, yace ina tsammanin cewa in ya kai aya 100 zai ruku, manzon Allah ya ki sai da ya kai karshen suratul baqara ya gama ya kamo suratul nisa ya kai karshen ta sannan ya kamo suratul ali imran ya kai karshen ta ya kamo suratul nisa sai da ya kai karshen ta sannan ya duka ya ruku haka abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ma yake cewa nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu Manzon Allah ya kama suratul baqara ya ce nayi zaton cewa idan yayi aya 100 zai ruku manzon Allah sai ya zarce yace har sai da nayi niyya game da wani mummunan aiki menene yace na zauna na kyale shi ya ci gaba da sallar shi amma sai dai na jinuri haka kuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya tafi ya kwana a gidan khalasa ko mu ce innaninsa ita ce Maimuna bintul Harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda yake fada cewa cikin dare yace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya falka domin an shimfida wata babbar tabarma shi Abdullahi dan Abbas a cikin gefe lokacin da yana yaro gare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matar shi Maimuna suna gefe guda yace da ya tashi cikin dare manzon Allah ya zauna ya murje bacci daga idansa ya karanto tun daga inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab manzon Allah ya kai karshen wadannan ayoyi yace sannan sai ya tashi wata salka tana rataye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla sama sama manzon Allah ya zo ya kabbara sallah yace ni ma sai na ji na yi arwalla kamar yanda naga yayi sama sama ba tare da kai gaya ba sai na zo hagun kinsa sai na yi tsaye sai na kabbara sallah sai manzon Allah ya kama kiyata sai ya janyo ni ta bayan shi sai ya dawo da ni damar sa muka gama sallah to waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar da halaccin koyi da masbuki saboda anan farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara sallar sa gaba dayan sahabban nan daga baya suka zo suka bi shi dan haka maganar cewa ba a koyi da musubuki babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana kuma in ka ce wannan ai du'a salloli ne na nafila to sai ka kawo dalilin da ya bambanta tsakanin farilla da nafila wanda asali duk abinda aka shar'anta a farilla an shar'anta shi a nafila duk abinda aka shar'anta shi a nafila an shar'anta a farilla sai abinda dalili ya bambanta dan haka idan ka zo ka tarar da an gama sallah ta jama'a wani yana sallah sai ka koma damar shi ka kabbara ba ruwanka da me yake yi ci ko abin da ya rage ne yake yi ko nafila ce yake sai ka bi shi iya abin da ka samu idan ya salamce sai ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage maka na'am cikin watan sha'ban ana buƙatar yawaita azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin wannan wata Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa wani lokaci idan ya kama azumi a cikin wannan wata tace wallahi sai mun yi zaton ma zai zarce ya hada da Ramadan ma'ana kamar ya sadar da shi da Ramadan sannan sai manzon Allah ya aje dan haka kuma hadisi ne ingantacce take cewa babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yawaita azumi a cikin sa sama da watan wato sha'ban kuma akwai hadisi ingantacce wanda yake nuna wata ne wanda jama'a suke shagala ba sa yawaita azumi a cikin sa watan da ke tsakanin Rajab da Ramadan shine wannan wata na sha'ban amma da sunan wani azumi wanda ake kiran shi ginshike wanda aka yi shi a yau 15 ga wata wannan kwata-kwata bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kiran shi ginshiki an gane ko na yau 15 ga watan Ramadan wannan wata bai da asali daga manzon Allah sallallahu wannan azumi bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin hadisan da suka zo akan shi hadisai ne mawdu'ai kirkira su aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma galibin hadisan suna cikin durratul nasihin da tambihul gafili da nuzahatul majalis da raudul fa'iq da sauransu dama waɗanda suke da tattafai ne wanda sun shahara game da wato shine wato tattara hadisai waɗanda suke kwata-kwata ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai waɗanda suke da gariya. Dan haka shine har suke cewa wai an so mutun yayi buɗa baki da namun zaguwa, in bai samu namun ba wai yayi buɗa baki da ba. Duk littafin da ka koma na addini babu littafin da aka yi bayanin cewa ga wani azumi na musamman na 15 ga watan Sha'ban. An gane ko? Dan haka dai dukkan hadisan da suka zo ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, muna dai cikin kitabul mazalim, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato zalunci, wanda bayani ya gabata shi zalunci guba ne kuma makiyaya ce mai alloba. Duk dabbar da ta sake ta yi kiwo a makiyaya mai alloba ba za ta kai labari ba. Kuma zalunci shi ne laifin da babu wani laifi wato sama da shi. An gane ko? Babban zalunci shi ne haɗa bautar Allah da wani. Kuma bayani ya gabata zalunci kala uku ne. Akwai zaluncin da kwata-kwata idan bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan nau'i, to Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta masa ba. Nau'i na biyu, Ubangiji ta'ala ya yi alkawalin ba zai bari ba, duk mai haƙƙi sai Allah ya fitar masa da haƙƙinsa. Na uku, shi kuma na ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana iya yafewa, yana iya ƙin yafewa. Zalincin da kwata-kwata Allah ya yi alkawali idan bawa ya same shi da wannan zalunci ba tare da ya tuba ba cewa ba zai gafarta masa ba, ita ce shirka. Domin shirka zalunci ne wanda babu wani zalunci sama da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, inna shirka la zulmun azim, lalle haɗa bautar Allah da wani wato zalunci ne wanda yake mai girma. Duk wanda ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana shirka, to Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta masa ba, kamar yadda ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kamar yadda ya koma faɗa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam wa qala almasihu ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, kamar yadda kuma hadisi ne tabbatacce daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, duk wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani, to makomarsa wuta ce. Kuma haka hadisi ne al-Qudsi, Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ya ibnu adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira, yace ya kai dan adam inda za a wayi gari kiyama ka zo mun da cikin kasa gaba dayanta cewa laifinka ne na kai kadai, sannan ka hadu da ni baka hada bautata da wani. Ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwaya ta, zan zo maka da cikin kasa ga gafara. Dan haka zalunci na farko wanda Allah baya gafartawa idan bawa ya mutu akan sa shine shirka. Na biyu wanda Allah baya bari shine zaluncin da ke kasancewa tsakankanin bayi junansu da juna. Duk wanda ka zalunce shi a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a rayuwarsa ko a iyalinsa, to matukar bai yafe maka ba Ubangiji ta'ala sai ya fitar masa da haƙƙin shi a ranar kiyama. Kamar yanda hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, yake cewa wallazi nafsi biyadihi la tu'addun alhuquqa ila ahliha hatta yuqada lishatil jirha ibn shatil qarna, manzon Allah yace rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwa take hannunsa, mallakar rayuwa take hannunsa, ku tabbata lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama. Manzon Allah yace sai an yi sakayya tsakankanin dabba mai kaho da wadda take marar kaho. Dabba mai kaho wadda ta tunguji marar kaho a nan duniya, ita wadda ba ta da kahon a ranar kiyama, sai Allah ya halitta mata kaho ta rama tunguzan da aka mata. Zalunci kala na uku wanda Allah yana iya gafartawa shine abinda ke tsakanin shi da bawansa. in ma aikata abinda Allah ya hana a aikata ko kuma tauye abinda Ubangiji ta'ala ya farlanta, to wannan tsakanin bawa ne da Ubangijinsa idan ya mutu ba tare da ya tuba ba, to lamarin shi na karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala. In ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. To shine darasi da ya gabata, mun tsaya ƙarshen babi na biyar, baban da ke bayani game da taimaka ma wanda aka zalunta. Bayan babi na hudu wanda yake nuna da shi azzalimin da wanda aka zalunta gaba ɗayan su taimaka musu ya zama wajibi a kanmu. Idan ka ga ɗan uwanka musulmi na nihin zaluntar wani, to dole ka kawo masa taimako da agaji shi azzalimin. Menene taimako da agajin da zaka kawo masa? Duk yanda za a yi ka hana shi yin wannan zalunci, domin in ka hana shi yin zalunci ka taimaka masa, ka ceto shi ne daga cikin wato halaka. Idan ka ga wani zai zalunci wani, to shi wanda zai yi zalunci ya kokari ka hana shi. In ma zalunci a karan kansa ko a dukiyarsa ko zai yi da shi dukkan wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, shi wanda aka zalunta in kaga an zalunci mutum, wanda za a zalunta in kaga ana nihin zaluntar shi, to ka hana a zalunce shi. In ko an riga an zalunce shi, to yi kokari ka fito masa da haƙƙinsa, yi kokari ka shiga gaba, dole sai an fito masa da haƙƙinsa. To shi ne babi da ya gabata, babi na hudu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa unsur akaka zaliman aw mazluma, Manzo Allah ya ce ka taimaka ma ɗan uwanka azzalimi, haka nan Manzo Allah ya ce da wanda aka zalunta. Kaga anan umarni ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa ka taimaka ma ɗan uwanka azzalimi, kuma sannan ka taimaka ma ɗan uwanka wanda aka zalunta. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi, wannan mun fahimta, wanda aka zalunta yana da haƙƙin mu taimaka masa, to shi azzalimin yaya ne za mu taimaka masa? Manzo Allah ya ce ta akhuzu fawqa yadayhi, ka kame hannun shi da ƙarfin tsiya ka hana shi zalunci. Farko ka ja hankalinsa, kai masa nasiha, ka nuna masa yin haka bai dace ba. Idan ya ki karɓar wannan gargaɗi da ka masa, to da ƙarfin tsiya kana iya hana shi wannan zalunci, domin kai haka ka taimaka masa. To shi ko babi na biyar shine malam ya zo mana da hadisin Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi faɗa yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da abubuwa bakwai, kuma ya hane mu gabarin abubuwa bakwai. A cikin abubuwa bakwai da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da su, farko ya ce iyadatul mar'i, shi ne ya ce fa zakara iyadatul mar'i, ya ambata gaida marar lafiya, abu na farko. Na biyu shi ne rakiyar gawa. Na uku gaida mai atisha, idan mutum ya yi atisha ya ce alhamdulillah, ya zama wajibi ka ce masa yarhamukallah. Na hudu shi ne mayar da sallama, duk wanda ya maka sallama mayar da sallama ya zama wajibi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza kuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Na biyar sai ya ce wa nasrul mazlumi, da taimaka ma wanda aka zalunta. Duk wanda aka zalunta, to haƙƙi ne a kanka ka taimaka masa, ka hana a zalunce shi. In an riga an zalunce shi, ka fitar masa da haƙƙinsa. In kai ba za ka iya fitarwa ba, ka kai inda za a fitar masa da haƙƙin shi. Sannan na shida shine sai ya ce wa ijabatu da'i, da karɓa gayyatar mai gayyata. Duk wanda ya shirya gayyata, misali abinci wanda yake na walima, musamman walima ta angwanci, kamar yadda wasu malamai suka tafi, ita ce karɓa wannan gayyata ta zama wajibi. Amma duk sauran wata walima, an so ne mutum ya karɓa gayyata, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan duk wata walima da za a gayyace ka, idan aka ayyana ka ta hanyar faɗa maka ko aka turo saƙon takarda cewa wani an gayyace ka walima kaza, to matuƙar babu wasu ayyuka na saba ma Allah, karɓa gayyatar ya zama wajibi. Wato na bakwai sai ya ce wa ibrarul qasam, an gane ko a wata nuska kenan, wa ibrarul muqsim, wato da kubutar da mai rantsuwa. Duk wanda yayi rantsuwa a kanka, in dai ba akan aiki bane na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zama wajibi ka kubutar da shi. Mun yi misali, kai ne ka kawo ma ɗan uwanka ziyara, kace yau zaka koma yace a ba zaka koma ba sai ka kwana yayi rantsuwa da Allah yace sai ka kwana to anan karka sanya shi ka fara kai hakuri ka kwana zamu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي كانوا يكرهون أن يستظلوا فإذا قدروا أفوا ما لم الله يجيك أنسى نفتاه ونم بابيني وندكي بياني جمد أبند يزود بمنزان الله صلى الله عليه وسلم نهو كنش نيمن شمفنسى جمد الظالم إدم تنزادن شيكا imma a karan kanka ko a dukiyarka ko a mutuncinka ko a iyalinka shin na halatta ka nemi shamfansa ko kuma rangwame zakai menene ya dace idan ka shafansa kai laifi ko baka yi laifi ba shine yace babu lintisari min adh-dhalim baban dake bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin neman shamfansa game da azzalimi idan aka ce al-intisar shine wato neman shamfansa kenan malam sai yace bi qaulihi jalla zikru domin fadar ubangijin da ambatansa ya girmama shine ubangiji subhanahu wa ta'ala la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli ubangiji ta'ala baya kaunar bayyanawa game da mummunar fada mummunar fada ta kunshi fadin bakakken maganganu da zagi da abin da yake kama da haka da maganganu waɗanda suke na batsa ubangiji subhanahu wataala baya buka baya kaunar haka duk wata kalima wadda take mummuna ubangiji ta'ala baya son bayyanar da ita iya abin da ubangiji subhanahu wataala yake so game da mu su ne kyawawan kalimomi kamar yanda ya faɗa mana wa qulu lin-nasi husna ku faɗa ma jama'a faɗa wadda take kikkiawa amma duk wata mummunar faɗa ubangiji subhanahu wataala baya son ta baya kaunarta shine yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli ubangiji ta'ala baya kaunar bayyanar da mummunar faɗa anan zamu tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifar da ya tabbatar ma kansa wato shine yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli ubangiji ta'ala baya kaunar wato bayyanar da mummunar fada shine anan muka ce zamu tabbatar ma ubangiji mu subhanahu wa ta'ala sifar da ya tabbatar ma kansa a cikin wannan aya shine wato su da kauna al-mahabba sifa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin sifofinsa kamar yanda makamantan wannan aya wannan ya maimaito a cikin alqur'ani irin fadarsa inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin irin fadarsa inna allaha yuhibbu alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun to shine yace illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi sai dai wanda aka zalunce shi domin duk wanda aka zalunce shi ya shafansa da gwalgwadon iya zaluncin da aka masa to wannan bai zo da abin zargi ba mutum ya zage ka kara ma zagin da ya maka to wannan baka zo da abin zargi ba ko ya fada maka bakar magana kai ma ka fada masa gwalgwadon iya abin da ya fada maka to wannan baka zo da abin zargi ba amma ya ma zagi daya ka masa biyu na wani da ke buga gaban cewa ni in aka min ɗaya goma nake to wannan zalunci in ɗaya aka maka kai ma ka takaita akan ɗaya kamar inda ubangiji ta'ala yace famani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum kamar yanda ya faɗa wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ubangiji ta'ala yace famani itada alaikum duk wanda yayi ta'addanci akan ku yayi shishigi ya ketare iyaka ya zalunce ka Ubangiji ta'ala ya ce fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum, kuma ku yi ta'addanci akan sa kwatancin ta'addancin da ya yi. Aka ce yace wa ina aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum, idan aka muku ukuba Ubangiji ta'ala ya ce ku yi ukuba gwalgwadon ukubar da aka muku. An gane ko in bugo ɗaya mutum ya maka to kai ma yi masa ɗaya, in biyu ya maka kai masa biyu. To shine a nan ya ce illa man zulim, sai dai wanda aka zalunce shi. Kenan duk wanda aka zalunta in ya rama zaluncin da aka masa to wannan bai yi laifi ba. Tare da cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda a nan ya fassara al-jaharu bisu'i min al-qawli, ma'ana shine idan mutum ya zalunce ka to ba laifi za ka iya masa muguwar addu'a, kai addu'ar cewa Allah ya fitar maka da haƙƙinka. Shine ya fassara kenan al-jaharu min al-qawli, al-murad yake cewa al-jaharu min bisu'i min al-qawli shine ya ce addu'a, an yi rangwame ga duk wanda aka zalunce shi yayi addu'a ga wanda ya zalunce shi. Ita kuwa addu'ar wanda aka zalunta addu'a ce karɓaɓɓa, kamar yadda zamu iske wato babi na musamman wanda malam ya mana akan cewa mutum ya kiyaye kansa game da addu'ar wanda aka zalunta, saboda addu'a ce ɗaya daga cikin addu'o'i uku wanda Ubangiji ta'ala baya dawowa da su. Kai tsaye na addu'a Ubangiji ta'ala ya karɓi addu'ar, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Shine yace illa man zulim, yace sai dai wanda aka zalunta kenan ba laifi ya bayyanar da mummunar faɗa. Kamar yanda hadisi ne ingantacce yana cikin sunani Nasa'i da sunani Ibn Majah, Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa na shiga wajen Zainab diyar Jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce kawai ka sabbata ni sai ta zage ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan farada'aha, manzon Allah ya tsawatar da ita yace ya ke Zainab me yasa kike haka? Fa'abat sai ta ki ta ringa zagin Aisha. Manzon Allah sai yace da Aisha saddiha, ke ma zagatta. Aisha ta ce na ringa tura mata zagi, na ringa tura mata zagi, sai da ya kai miyan bakinta ya kai. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fuskarsa tana kyalli yana murmushi. To kaga a nan ta zage ta ita ma ta rama. Shine a nan manzon Allah ya ce ma Aisha rama. To don haka kasancewar a nan rangwame ne Ubangiji ta'ala ya mana game da bayyanar da mummunar faɗa ga duk wanda aka zalunce shi. Sai ya ce wa kana Allahu sami'an alima, Ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar ji game da duk abin da bayinsa ke faɗa, domin wata mai ɓoyuwa ba ta ɓoyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko wa in taji harbil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa asirru qawlakum aw jahiru bi, kamar yanda ya faɗa wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Shine a nan ya ce in wa kana Allah, Ubangiji ta'ala ya kasance sami'an, mai matukar ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa, aliman kuma masani ne game da halayensu. Don haka daga cikin magabata irin su Ibn Hazm az-Zahiri Allah ya ji kansa da wasu malamai sun tafi akan cewa rama zalunci wajibi ne. An gane ku. Idan aka zalunce ka baka rama zaluncin da aka maka, kana da ikon ramawa kai laifi. Me yasa suka ce Allah ya faɗa fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum, duk wanda ya yi ta'addanci akan ku kuma ku yi ta'addanci akan sa kwatancin ta'addancin da ya yi. Kuma Allah ya faɗa wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum, idan aka muku uquba ku yi uquba kwatancin uqubar da aka muku. Kuma ya faɗa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, sakamakon muguntawa muguntawa kwatankwacin ta. To amma tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa rama zaluncin da aka maka ba dole bane, iya abin da yafi dacewa ka kauda kai kamanta ka yi rangwame ka yafi, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Amma in ka rama gwalgwadon zaluncin da aka maka ba ka yi laifi ba. Shine anan sannan wato malam sai yazo da aya ta biyu, ayan na cikin suratul shura, ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina idza asabakumul baghyu hum yantasiru, wato mu'minai su ne waɗanda idan zalunci ya same su, ma'ana an zalunce su a rayuwarsu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu, kum yantasiru, ubangiji ta'ala yace su ne suke neman shan fansa. Kaga wannan yabo ne ubangiji ta'ala yake ma bayan sa mu'minai, su ne waɗanda in aka zalunce su to suna kokarin neman shan fansa. Wannan ma tana daga cikin ayoyin da shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa ya kafa hujja akan cewa rama zalunci wajibi ne, dole ne, saboda yabo ne ubangiji ta'ala yake ga mu'minai. Yace wallazina idza asabahumul baghyu, su ne waɗanda idan zalunci ya same su, ma'ana wani ya zalunce su in ma a rayuwarsu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu, hum yantasiru, su ne suke neman shan fansa. Qala Ibrahim, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, Allah ya ji kansa, babban almajiri daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud, yana faɗa kanu ya karahuna an yustazallu, yace magabatan kwarai sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kyamar a kaskanta su a wulakanta su, haka kawai ka bari ana taka ka ana wulakanta ka, magabatan kwarai ba su yarda da haka ba. Amma fa idza qadaru, in suka samu dama akan rama iya abinda aka musu na zalunci, to ba sa ramawa a fa sai dai su kauda kai. Amma mutun ya zo ya taka ka haka kawai ka kyale shi, magabatan kwarai ba su gaji haka ba, ba sa bari a wulakanta su. An gane ku, sai sun nuna maka wato bafin karfin su ba kai, suna da ikon da za su rama, sannan sai su kauda kai su manta dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama, kamar yanda hadisi na cikin Sunan Tirmidhi, hadisi ne kyakkyawa, kamar yanda Mu'adh ibn Anas Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, man kazama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wata'ala ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyama hatta yukhayyirahu min al-khuldi ma sha. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa duk wanda ya hada fushi alhali yana da ikon zartar da fushinsa, ma'ana mutun ya zalunce ka kana da ikon rama zaluncin da ya maka, shine yace man kazama ghaiban, duk wanda ya hada fushi, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, yana da ikon zartar da fushinsa, da Allah subhanahu wata'ala, ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai kiraye shi ala ruhusul khala'iq, a tsakan kanin jama'a gaba daya farko da karshe, yini ne wanda Allah zai tara farkon duniya da karshen ta gaba daya, to Allah zai kira, zai sa ayi kira ina wani dan wani, a fito da shi a taron alkiyama, ubangiji ta'ala ya bashi zabi game da ƴan matan aljanna, shine sakamakon haɗe fushin da ya a duniya. Sifa ce daman ta mu'minai waɗanda za su gaji aljannar da fadinta ya kai fadin sammai bakwai da kasrai bakwai, na daga cikin sifofinsu haɗe fushi. Ubangiji ta'ala na faɗa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatin lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kaadhimina al-ghayza wal-aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin ash-shahid wal-kaadhimina al-ghayza. Ubangiji ta'ala yace mu'minai su ne masu haɗe fushi, ko ka zalunce su ka cuce su suna da ikon ramawa sai su kauda kai su manta, kuma wannan shine hakikanin jarumta. Idan ka ji an ce jarumi karfa, mutumin da ke iya mallakar zuciyarsa, an masa abin da zai yi fushi sai ya manta kamar ba a yi ba, yana da ikon ramawa sai ya kauda kai ya manta. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa shadidu bisura'a innama shadidu alladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab. Manzo Allah yace laysa shadidu bisura'a, wato mai karfi bai zamanto ba game da kada mutum, ma'ana wanda daga an kullu da kokowa zai daga mutum sama ya lika da kasa, manzo Allah yace ba shi bane mai karfi. Sai yace innama shadidu, kusan da cewa kakkarfa, alladhi yamliku nafsuhu, mutumin da ke mallakar zuciyarsa, inda gaba lokacin da aka fusata shi. To dan haka shine anan Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yake cewa kanu yakrahuna an yustazallu, wato magabatan gurai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna kyamar wato a wulakanta su domin mumini baya daukan kaskanci kar ka bari haka kawai a wulakanta ka amma fa idza qadaru in suka samu dama akan rama zaluncin da aka musu suna da iko afau wato suka yi rangwame su kauda kai dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama. A takaice dai wannan babi da malami yana nuna mana halaccin neman shan fansa game da azzalimi, wannan ba laifi bane. Idan mutum yayi maka daya kai masa daya, in biyu ya maka kai masa biyu, ba laifi bane. Babu afwil mazlum li qawlihi ta'ala in tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira. Wa qala ta'ala وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin rangwame na wanda aka zalunta. Wanda aka zalunta shin yana iya rangwame ya kauda kai ya manta game da zaluncin da aka masa? Ko kuma kenan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin rangwame ga wanda aka zalunta, ma'ana mutum ya kauda kai ya manta. Shine sai yace li kaulihi ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala in tubudu khairan aw tukhfuhu. An gane ku baye kenan waccan aya da ta gabata, la yuhibbu Allahu li jahra bis su'i min al qawli illa man zulim. Sai yace wa kana Allahu samian alima. Sai yace in tubudu khairan, wato idan kuka bayyanar da alkhairi aw tukhfuhu ko kuma kuka koye shi aw ta'fu an su'in ko kuma kuka yi rangwame kuka kauda kai game da wata muguntawa da aka muku, to ku san da cewa fa inna Allaha lalle Ubangijinku kana afuwan ya kasance mai matukar rangwame ne game da bayinsa. Ka'ida ku aljaza'u min jinsil amal, yanda kai haka za a ma idan ka rangwamta ma jama'a zaluncin da suka maka, to Ubangiji subhanahu wata'ala kai ma zai rangwamta maka a ranar kiyama. An gane ko kamar yanda yace hal jazaul ihsani illa al ihsan, kyautatawa sakamakon ta bai zamanto ba face kyautatawa fatankwacin ta. Shi ne yace fa inna Allaha kana afuwan qadira, lalle Ubangiji ta'ala ya zamanto mai matukar rangwame ne game da bayansa, qadiran kuma mai iko ne akan kowa da komai. Kenan shi azzalimi kar yayi zaton cewa zai gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah yana da iko a kan shi a duk inda yake kuma yana sanar da shi. Shi ne yace in tubudu khairan, yace in har kuka bayyanar da alkhairi, kenan ma dalla da alkhairin da kuka bayyana, aw tukhfuhu ko kuma kuka koye shi, domin shi aiki na alkhairi akwai lokacin da bayyanar da shi shine yafi game da koye shi. Lokacin da mutum yake nihin jama'a dan su yi koyi da shi su ma su aikata wannan alkhairi. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana duk wanda ya shiryar da wani ga aiki na alkhairi yana da kwatankwacin ladansa. To lalle in ya zamanto da kyakkyawan niyya domin jama'a su yi koyi da kai, to a wannan lokaci bayyanar da alkhairi shine yafi game da koyi shi. Sannan kuma shi kanshi koyi alkhairi matsayinsa daban ne, domin wannan mutum ya fi kubuta game da abin da ya shafi riya da ciyarwa. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce aw tukhfuhu ko kuka koye shi, aw ta'fu an su'in ko kuma kuka yi rangwame wato game da wata muguntawa da aka muku. to fa inna allaha kana afuwan, ku tabbata ubangijin ku ya kasance mai matukar rangwame ne game da bayansa, kadiran kuma mai iko ne akan kowa da komai, babu abin da ke gagara shi a cikin sammai bakwai ko kasai bakwai. Yana da haka azzalimi ya kuka da kanshi kar ya ga cewa yana zalunci, ubangiji subhanahu wata'ala bai damke shi ba, wannan talala ce ubangiji subhanahu wata'ala ya masa. Kina wannan aya tana fadaitarwa game da rangwame, game da duk zaluncin da aka ba mutum ya kauda kai ya manta. Idan ya kauda kai ya manta yayin rangwame, shi ma ubangiji ta'ala zai rangwamta masa a ranar kiyama. Sannan malam sai zo da aya ta biyu, fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul shura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Ubangiji ta'ala yace sakamakon muguntawa, wato muguntawa kwatankwacinta. An gane ko? Sakamakon muguntawa, muguntawa wadda take kwatankwacinta. Sai yace fa man afa, duk wanda yayi rangwame ya kauda kai game da wanda ya mugunta masa, wa aslaha yayi kokarin sasanta tsakanin shi da ƴan uwansa, ma'ana yayi kokari, mutum ne ya zo ya yanke alaka da kai, ya mugunta maka, ya zalunce ka, kadan ja hankalinsa, ka bashi haƙuri, shi ne yace wa aslaha ya kyautata, fa ajruhu ala Allah, sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ko mai rangwame ya kauda kai ya manta, ladan shi a ranar kiyama akan biya shi ba tare da lissafi ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu ɗaukan haƙuri ana cika musu sakamakon ladansu a ranar kiyama ba tare da lissafi ba. Shi ne a nan ya ce fa man afa, duk wanda ya yi rangwame game da muguntawa da aka masa, wa aslaha ya inganta tsakanin shi da shi wanda ya zalunce shi, fa ajruhu ala Allah, sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ce innahu, lalle Ubangiji ta'ala, la yuhibbu adh-dhalimin, wato baya kaunar azzalimai, Ubangiji ta'ala baya son su, baya kaunar su. Sai ce wala man tasarrafa ala zulmihi, yace lalle, yace wala man tasarrafa ala zulmihi, lalle duk wanda ya nemi shan fansa bayan zalunci da aka masa, to bai zo da abin zargi, shi ne yace fa ulai kama alaihi min sabil, waɗannan babu wata hanya ta kama su da laifi. Duk wanda aka zalunce shi ya nemi shan fansa, Ubangiji ta'ala yace fa ulai kama alaihi min sabil, waɗannan babu wata hanya ta kama su da laifi abin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In dai zaluntar ka aka yi karama zaluncin da aka maka, to baka da laifi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne yace wala man intasara, lalle wanda ya nemi shan fansa ba'ada zulmihi, bayan zaluncin da aka masa, fa ulai kama alaihi min sabil, waɗannan masu neman shan fansa babu wata hanya ta kama su da laifi abin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace inna masabilu, kusan da cewa hanya ta kama bawa da laifi kadai, wato na alal ladina, na kan waɗanda yazlimunan nasa, suke zaluntar jama'a, wa yabghuna fil ardi, waɗanda suke zalunci a ban ƙasa, bighairi haqqi, ba tare da wato wani haƙƙi ba, haka kawai ba tare da mutum ya taka ma ya zauda maka ka zo ka zalunce shi, waɗannan su ne ke akwai hanya ta kama su da laifi a ranar kiyama a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce ula'ika lahum azabun alim, waɗannan na gare su azaba ma'abuciyar raɗaɗi a gobe kiyama, ma'ana waɗanda suke zaluntar jama'a. Don azabar ba ma sai an je kiyama ba, kamar yadda bayani ya gabata, zalunci yana daga cikin laifin da Allah baya bari sai an wayi gari kiyama, tun daga duniya Allah yake gwada ma azzalimi, kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani laifi mafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai laifin hukuma tun daga nan duniya kafin abin da ya tanada masa na azaba a ranar kiyama, manzon Allah yace sama da zalunci da yake zumunta, ma'ana saba ma mahaifa. Shi ne yace inna masabilu, kusan da cewa hanya ta kamu da laifi kadai, alal ladina, na ga waɗanda yazlimunan nasa, suke zaluntar jama'a, wa yabghuna fil ardi bighairi alhaq, suke zalunci a ban ƙasa ba tare da wani, ba tare da gaskiya ba, ma'ana ba tare da an zalunce ka, ka zalunci jama'a. ula'ika lahum azabun alim, ubangiji ta'ala yace waɗannan na gare su azaba ba a huciyar radadi. Sai yace wala man sabara wa ghafar, lalle wato na ga wanda ya dau hakuri wa ghafara, ya yafi zaluncin da aka masa ba tare da ya shafan sa ba, to wannan yana da sakamakon lada na musamman ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace inna zalika la min azmin umur, yace lalle wato jimrewa da yafiya ga wanda aka zalunce shi wato yana daga cikin wato jimre ma al'amura, ma'ana ba kowa bai ke haka sai namijin gaske. Nan yabo ne ubangiji ta'ala yake da bayani game da sakamakon da ya tana dama duk mutumin da ya dau hakuri ya yafi zaluncin da aka masa, shine yace wala man sabara, lalle na ga wanda ya dau hakuri ya kau da kai ya manta wa gafara, ya yafi zaluncin da aka masa ba tare da ya shafan sa ba, to yana da sakamakon lada abun ubangijinsa. An gane ku, shine zaka kaddara kenan na gare shi sakamakon lada ga ubangijinsa. Sai yace inna zalika, lalle daukan hakuri da yafiya game da zaluncin da aka ma bawa da min azimin umuri, yana daga jimre ma al'amura, wanda ba kowa ke yi ba sai namijin gaske. Sai ya ce wa man yubidi lillahi, duk wanda Allah ya batar da shi, ma'ana ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici, ba ma lahu min waliyin min ba'di, ba shi da wani wanda zai ji kunci lamarinsa bayan kautarwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa, ma'ana duk wanda Allah ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici ba wanda ya isa ya dawo da shi kan hanya, duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi, domin hidayatul tawfiq abu ce wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Shiryar da bawa a saita shi akan tafarki na kwarai, wannan abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake da mallakar shi. Dan haka Allah ya kore wannan shiriya ga manzansa, yace masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Haka ya fada laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Haka ya faɗa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Haka ya faɗa walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahilin. Shine yace wa man yubidi lillahi, duk wanda Allah ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici, fa malahu min waliyyi, ba shi da wani majibincin al'amari da zai dawo da shi kan hanya, min ba'dihi, bayan kautarwa da Ubangiji ta'ala ya masa. Sai yace wa tarazzalimina, idan kiyama ta yi zaka ga waɗanda suka zalunci kawunansu, suka zalunci jama'a, lamara aula azaba, lokacin da suka ga azabar Allah ido da ido, zaka ji suna faɗa ya kuluna, suna cewa hal ila maraddi min sabi, shin wai ko akwai wata hanya zuwa dawowa da mu duniya domin mu gyara ayyukanmu. Haka za su ringa nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane su ba, yayin da suka ga azabar Allah ido da ido, za su ringa neman wai shin akwai wata hanya wadda za su ji su dawo duniya domin su gyara ayyukansu. Ubangiji ta'ala ya ce wa tarahum yuraduna alaiha, kuma za ka gansu ana bujiro da su ga azabar Allah, khashi'ina min adh-dhun, suna masu kaskantar da kai saboda kaskanci da wulakancin da suka haɗu da shi a wannan yini, yanzuruna min tarfin khafi, wato suna kallo wato ta gefin ido, kallo wanda yake na satar kallo, za ka ga suna kyawacin kallo, azabar Allah kuma ga ta nan gaba da gaba, sun ganta ido da ido, ana bujiro da azabar Allah, za ka ga suna kikkimta ido. To dan haka dai zalunci guba ne, duk mai hankali ya zama wajibi tun yana cikin kaidi na rayuwa ya nisanci zalunci game da nau'ikansa, koma wani zalunci ne mutum ya nisance shi. Kamar yadda Hausawa suke cewa akwai ranar ƙin dillanci, ranar da rigar sarki ta bace, duk wanda aka ce kai wani dillali ne sai ya ce a mun san ma yanda ake yin shi. To zalunci akwai ranar ƙin shi, shine ranar kiyama. Gayan nan azzalabai ne suke nadama, wai suke neman a nuna musu wata hanya wadda za su dawo duniya su gyara ayyukansu, ma'ana masu haƙƙi su ba su haƙƙinsu. Ubangiji ta'ala zai nuna musu maganar dawowa duniya ba ta mata su ba, kuma azabar Allah wadda ya tanada musu ga ta ne gaba da gaba. Babun az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah, قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الظلم ظلمات يوم القيامه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon shine yace az-zulmu malan yace shi zalunci zulumatun yawmal qiyama wato duhwai ne game shi a ranar kiyama kenan zulumatun ala sahibihi yawmal qiyama duhwai ne game shi a ranar kiyama lafazin zulumat jami'i ne na zulma idan aka ce zulma shine wato duhu shine ma dan yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa az-zulm shi zalunci zulumatun yawmal qiyama wato duhwai ne game shi a ranar kiyama akan me shi a ranar kiyama a wata riwaya an samu kari farko manzon Allah yace ya ayyuhan nas yace ya ku jama'a sai yace ittaku zulma manzo Allah yace ku kiyaye zalunci sai yace fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama domin shi zalunci wato duhwai ne akan me shi a ranar kiyama a wata riwaya manzo Allah na fada iyyakum waz-zulma manzo Allah yace ku kiyaye zalunci sai yace fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama domin shi zalunci wato guba ne a ranar kiyama kamar yadda yake cikin sahihu muslim akwai kadi da yace ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama manzo Allah yace ku kiyaye zalunci domin zalunci duhwai ne akan me shi a ranar kiyama sai yace wattaqu shuha manzo Allah yace ku kiyaye ruwa an gane ko ku kiyaye ruwa idan aka ce ash-shuh wato ruwa wadda ta kai gaya in aka ce ash-shahi wanda shi baya kwambaruwa kuma yana fadan abin da ke hannun mutane amma shi al-bakhil shi ya rike nashi baya kwambaruwa amma baya fadan na wani dan haka kenan wato ash-shahih yahi muni akan al-bakhil dan haka ubangiji ta'ala yace wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kiyaye shi game da ruwar zuciyarsa to wannan shi yana daga cikin waɗanda suke marauta da gidan aljanna a gobe kiyama Allah ya kare mu shine yace wattaqu shuha manzo Allah yace ku kiyaye ruwa fa inna shuha ahlaka man kana qablahu yace domin ruwa ita ta halakar da wanda ke gabanin ku na al'ummu wa hamalahum ala an safaku dima'ahu ta kai su suka rinda zubar da jinanan su suna yakar juna wasta hadu maharimahum suka ringa hadatta abinda Allah ya haramta musu shine a takaice malan yazo da wannan gaba az-zulmu zulumatun yawmal qiyama manzo Allah yace zalunci wato duhwai ne akan me shi a ranar kiyama yinin al-kiyama ko yini ne wanda kowa yake neman haske domin iya gwalgwadan hasken da Allah yake ba bawa a ranar kiyama iya gwalgwadan ganin gaban sa da zai akwai wanda kwata-kwata Allah zai karbe musu hasken akwai wanda za a ba su hasken amma sai in tafiya tayi tafiya wannan haske kuma sai ya buce sune munafikai kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum ila rji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun baqiluhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور دعك مؤمنين سكي الدعاء ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هكما أبنجي تعالى يكي بام الأبار مؤمنين وأن سكى قصقة الله سكى قصقة من ظننسا a ranar kiyama gaba da bayan su haske zai ringa tafiya kamar yanda yake cewa yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymani kuma haka can ubangiji ta'ala ke fada wato a can cikin suratul tahrim yake fada ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tazuru al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukhaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir dan haka dai a takeice shi ne annabi Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana az-zulm shi zalunci zulumatu kenan duhwai ne ala sahibihi ai akan me shi yawmal qiyama a ranar qiyama dan haka kuma ba komai yake haifar da zalunci illa duhu wanda yake na zuciya kamar yadda Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa yake fada yake cewa abinda ke haifar da zalunci mutun ya zama azzalimi to lokacin da Allah ya shafe haske daga cikin zuciyarsa amma duk wanda Allah ya haskaka zuciyar shi da haske wanda yake na shari'a to zaka ga yana takatsun tsan yana nisantar zalunci kenan sababin abinda ke haifar da zalunci shine duhu na zuciya wanda Allah ya shafe haske na shari'a daga zuciyarsa shi yake zalunci babu littiqa'i wal hadri min da'awatil mazlum qala haddathana yahya ibn musa qala haddathana waqi' wa ibn al jarrah al ru'asi al kufi qala haddathana zakariya ibn ishaq al makki ay yahya ibn abdullah ibn sayfi ana abi ma abadi maula ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وتوانا بابي ني واندك بياني كمدى أبن دي زودة منزان الله صلى الله عليه وسلم ننيما واتو ألن باب الاتقاء واتو بابي ني وانده كي بياني جمد ابن دي زول غمزا الله صلى الله عليه وسلم ننيمن كاري كي والحذر دتاكا صنصن من دعوة المظلوم جمد الدؤر وانده اكزالنت لفظن الاتقاء واتو شيني نيمن صرود كاريا معنى كي بوكرنسا وتقرقوك قرقوك اكاننك كنان دا الدؤر وانده اكزالنت domin lafazin al-ittika an ciro shi ne daga al-wikaya idan aka ce al-wikaya ita ce garkuwa idan aka ce al-ittika neman sanya garkuwa da shamaki tsakanin bawa da abin da yake so shine yace babu al-ittika baban da ke bayani game da neman wato kariya da tsaro wal hadari da takatsantsan min da'awatil mazlum wato game da addu'ar wanda aka zalunta ma'ana mutun yayi taka tsantsan ya kiyaye addu'ar wanda aka zalunta shine anan malam yazo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'ad zuwa kasar Yaman wanda hadisi ne mai tsawo malam ya dan yanki yazo da gabar da tai daidai da wannan baba domin a lokacin da manzon Allah zai aika Mu'az zuwa birnin Yaman manzon Allah yake ce masa innaka ta'ati qauman ahli kitabi yace lalle kai Mu'az zaka je ka samu wasu jama'a mazawalin tafi domin galibin mazauna Yaman a wannan lokaci wato ƴan mushal ne an gane ko galibin Yahudawa ne da ƴan mushal manzon Allah yace lalle zaka je ka samu wasu jama'a mazawalin tafi kenan ba jama'a bane ba waɗanda suke masu farin kai ma'ana suna da wani bulbuli wanda yake na ilimi kenan duk lokacin da zaka tinkaru wanda yake da ilimi kenan yana da wata shubha ka san da cewa za ku yi ja'ija da shi sai an ja daga kafin ka kai shi bango shine manzo Allah ya ce farkon abin da zaka kiraye su ka kiraye su zuwa shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine yace fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya halicci halittu da tabbatar da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi manzo Allah yace fa inhum fa inhum afa'uka li zalik, in sun maka da'a sun karbi wannan kalima ta shahada, manzo Allah yace fa a'limhu ko kuma fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa layla, ka sanar da su ubangiji ta'ala ya farlanta musu salloli lokaci biyar a tsawon yini da dare. Fa inhum ajabuka li zalik ko kuma fa inhum afa'uka li zalik, an gane ko, ko kuma fa inhum afa'u ajabu laka li zalik, in har sun karba maka, ma'ana sun yadda za su kiyaye wannan sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare. Manzo Allah ya ce fa akhbirhum, ka ba su labari, anna Allah aftarada alaihim sadaqa, ubangiji ta'ala ya farlanta musu sadaka, ita ce zakka, fi amwalihim, a cikin dukiyoyinsu, tu'khadhu min aghniyaihim, za a karba daga gummawadatansu, wa turaddu ala fuqara'ihim, a dawo da ita ga talakawansu, ma'ana talakawa na musulmi. Wannan yana nuna mana at-tadarruj, ma'ana bi a sannu, an gane ko, ba a buƙatar ka tattara ma mutum abubuwa na karantarwa a lokaci guda, abu a sannu sannu ɗaya bayan ɗaya. Farko kalimar shahada, wannan yana nuna mana tauhidi shi yake gaba da komai, sai in ya samu gun zama sannan komai zai zauna. Bayan tauhidi sannan sai abin da ya kusance shi ga mahimmanci ita ce sallah. Bayan kalimatu shahada babu abin da ya fi mahimmanci a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da sallah. Sannan bayan haka sai zakka, shi ne a nan sai ya ce masa wato iyaka, sai ya ce wa kara'ima amwalihim, manzo Allah ya ce ka kiyaye zababban dukiyoyinsu, karka ce dukiya wadda take zababba ita za ta karɓa, a'a, saka tsakiya. Don haka al-Imam Zuhri, Allah ya ji kansa, yake cewa malamin da shugaba ya wakilta shi game da karɓar dukiyar zakka a wajen mawadata, misali ya ce in ya zo wajen masu dabobi sai ya kasa dabobin kashi uku, kashi na farko waɗannan zababba wanda su ne ƙarshe a cikin garken, na biyu waɗanda suke biyunsu, na uku kuma waɗanda suke ƙasa da su. A nan sai ya kyale kashi na farko, sai ya kyale kashi na ƙarshe, sai ya karɓi zakka daga na tsakiyar. An gane ko? Kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi, shi ne ya ce wa iyyaka wa kara'ima amwalihim, manzo Allah ya ce ka kiyaye zababban dukiyoyinsu. Manzo Allah sai ya ce masa wato ittaki da'awatal mazlum, shi ne malam ya zo mana da gabar. An gane, manzo Allah ya ce masa wattaki da'awatal mazlum, ya ce ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab, ko kuma fa innahu, kamar yadda yake cikin wata riwaya, ai domin lamarin ita addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala babu shamaki, ko kuma fa innaha, ita addu'ar wanda aka zalunta, laysa bainaha wa bainallahi hijab, babu shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala, kai tsaye na addu'a Ubangiji subhanahu wata'ala na karba duk wanda aka zalunta. To kai sai in dai ya daga hannu yayi addu'a, to Ubangiji ta'ala ba zai dawo da addu'ar sa, sai dai ayi jiran lokaci. Karka ce Allah nuna mun aya a yanzu, wannan kai ta'addanci a cikin addu'a, kai ne kai addu'a, amma ba maganar cewa Allah ka sakauta mun yanzu nake bukata, in kai haka kai ta'addanci, Ubangiji ta'ala ba a gaggauta shi. Li kulli ajalin kitab, kuma manzo Allah ya faɗa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, manzo Allah ya ce ana karba addu'ar ɗayanku matukar bai gaggawa ba, kai dai ka yi addu'a, in ka yi addu'a sai ka bar ma Allah al'amarinsa. Yakan iya kama wannan azzalimi take zuke, kuma yakan iya jinkirta masa har zuwa wani lokaci. Don haka ita addu'ar wanda aka zalunta, annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana cewa ka karɓa ce. A wata riwaya manzo Allah ya ce akan wato ɗaukaka wannan addu'a saman gizagizai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓe ta. Kuma a wata riwaya manzo Allah ya ce ku kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, manzo Allah ya ce kai ko malalaci ne, manzo Allah ya ce Allah zai karɓo addu'a sa, lalacin shi na kansa. A wata riwaya manzo Allah ya ce wa in kana kafiran, ko da kafiri ku kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Don haka hadisi ne ingantacce, manzo Allah yake cewa salatu da awati mustajabatu la shakka fihinna, au kama qala, manzo Allah yace addu'o'i guda uku karbabbu ne, manzo Allah yace babu kokonto game da karbuwarsu. Farko manzo Allah yace da'awatul walid, ala waladi addu'ar mahaifi ga ɗansa. Idan mahaifi ya ba ɗansa addu'a uwa ko uba, addu'a ce amsassa, Ubangiji ta'ala baya dawowa da ita. Na biyu, an gane ko, kenan da'awatul walidi li waladihi, addu'ar mahaifi wato ga ɗansa. Idan mahaifi ya ba ɗansa addu'a ta alkhairi, to wannan addu'a ce wadda take amsassa. Ita addu'a ta sharri Allah bai cika amsar ta ba kai tsaye. Kamar yadda yake faɗa, walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalihim bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum. Amma duk lokacin da mahaifi, uwa ko uba za su ma dan su addu'a ta alkhairi, to wannan kai tsaye Allah zai karɓi wannan addu'a, ba zai dawo da ita ba. Shine manzo Allah ya ce farko kenan. Na biyu, manzo Allah sai yake cewa wa da'awatul musafir, da addu'ar matafi wanda yake cikin hali na bulaguro, idan yayi addu'a Ubangiji ta'ala baya dawo da addu'arsa. Kaddara cewa a al'adance a nan mutumin da ya tafi murya za mu iya cewa yayi bulaguro, to ko murya ka tafi karka suke ka dawo ba tare da kayi addu'a ba, domin kana cikin wani yanayi ne wanda in kai addu'a Allah zai karbo addu'arka. Sannan addu'a ta uku, manzo Allah ya ce wa da'awatul mazlum, addu'ar wanda aka zalunta. Gane ko, addu'ar wanda aka zalunta, shi ma wannan Allah ya yi alkawarin karɓar wannan addu'a ba a dawowa da ita. Shi ne wani malami yake cewa la tahudi manna idza ma kunta muqtadira fa dhulmu yarji'u uqubahu ila an-nadami tanamu aynuka wal madhlumu muntabihu yad'u alayka wa aynu llahi lam talib. Yace in har kana da iko, yace wallahi karka sake ka zalunci wani, kai kokari ka gama lafiya karka zalunci wani. Yace domin shi zalunci karshen shi na kai mutum zuwa nadama. Gaye dai anan a ranar kiyama, yanda azzalimai suke nadama suna neman cewa ina wata hanya wadda za a dawo da su zuwa duniya. Sai yace tanamu aynuka, idanunka na bacci, wal madhlumu muntabihu, shi wanda aka zalunta yana farke yad'u alayka, yana maka muguwar addu'a, yana addu'a wa aynu llahi lam talib, idanun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ba sa bacci, domin la ta'khudhu husnatun wala nawm. Wani malami yake ba da kissar wani da yayi wani zalunci kuma take yanki Allah ya kama shi. A Saudiya ne irin misali kasancewar ma'aikata da za a dauki mutum ya zo yana aiki, an dauki wata baiwar Allah ta yi aiki a gidan wani shekara da shekaru, kudin ta ba ta karba ta ce a tara mata. Lokacin da ta tashi zauwa gida, maimakon ya damka mata kudin ta kawai sai ya dauke ta, ta yi bankwana da iyalin gidan shi zai kai ta wajen airport, a shi shi wurin kame ya kai ta, hakkinta kuma bai ba ta ba. Ya je ya damka ta, ketarawa da yake, kafin ya ketara ya je inda zai je motar shi, wata mota ta kwashe shi gaba ɗaya-ɗaya a nan. Shi ne sai ake tambayar ta menene alaƙar ta da wannan mutum ya kawo ta nan, take faɗa. Shi ne ake tabbatar da cewa zaluncin da ya mata ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna masa take. Don haka kasancewar lalle shi wanda aka zalunta in yayi addu'a, addu'a ce amsassa. Amma ba maganar cewa Allah ka hudda mun haƙƙina yanzu, idan kai haka to ka ruguza addu'arka, domin Allah ba a masa gaggawa, ba a masa gaggawa, komai Allah ya kayyade masa lokaci. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.